sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FF na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da niya. Ha kuma ana iya samu Alpha Radio da kuma sun dake kasar Ghana. Su ko masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litini 7 ga watan Mayu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahabu a ba mu karin labarai.
Shugaban kasar Iran ya faɗa cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya, to Amurka ko Washington za ta yi da na sani. Koriya ta Arewa kuma ta gargadi Amurkan kada ta dauki sassaucin ta neman zaman lafiya a zaman gazawa ko kuma tsoro. Rasha kuma yan sandan kasar sun saki sanannen shugaban yan hamayyar kasar tare da ruwa magoya bayan sa da suka kama ranar Asabar.
To ma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa mutane sama da 50 ne suka mutu a ƙauyen Goska dake karamar hukumar Birnin Gwari dake cikin jihar Kaduna a Najeriya.
Wannan gungu abu da aka yi mana, Allah ya saka mana, kuma muna kira ga dukkowa da kuna musamman yan sa kai da suka zo sauran jama'a da suka taru a nan fada mu ga gawawwaki na mutum 33 da 34 an kawo su.
A can jamhuriyar Nijar ko mahukuntan kasan ne suka ce za su sa kafan wando ɗaya da masu safarar miyagun ƙwayoyi.
To duk wata central wadda adda takardu ko tana cikin ka'ida an ka ba takarda don ta dauko magani, an ka samu wannan magani ko wannan takarda ga wani dan kasuwa, za a yi wannan dan kasuwa hukunci, ita ma a yi mata hukunci.
Haka kuma za mu kawo muku rahoton rawar da lauyoyi suka ce za su taka a jihar Kano wajen yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi, sai kuma shirin ciki da gaskiya tare da Safiru Hashim Gumel. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Ladi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya, to hukumomin Amurka a Washington za su yi da na sani. A jawabin da ya yi ta talabijin, shugaba Rouhani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniya ba da jimawa ba za ta yi cizon yatsa irin wadda ba da taɓa yi ba ko gani ba a tarihi. Shugaban Amurka Donald Trump yana da lokaci daga yanzu zuwa 12 ga wannan wata ya yanke shawara ko ya janye Washington daga daidaiton ko kuma ya ci gaba da mutunta ta. Ministan harkokin wajen Farisan Muhammad Javad Zarif ya faɗa ranar Alhamis cewa Iran ba za ta sake yin wata shawara dangane da yarjejeniyar da ta kulla da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 kan shirin nuclear nata ba. Koriya ta Arewa ta gargadi Amurka kada ta ɗauki sassaucin ta na neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro. Ta faɗi haka ne a kuma daidai lokacin da shugaban na Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewan suke haramar yin taron koli irinsa na farko tsakanin ƙasashen biyu. Wani jami'in na Koriya ta Arewa yana nuni da ikirarin da Amurkan take yi cewa a matsayin lamba da kuma takunkumi su ne suka tilasta Koriya ta Arewan ta nemi a gudanar da shawarwari. Wannan sukar tana zuwa ne makonni gabanin taron koli tsakanin shugabannin kasashen guda biyu na Amurka da Koriya ta Arewa, watakila ƙarshen wannan wata kuma a farkon watan gobe. Ko kuma ba wa wannan kuma zai zo ne bayan taron kolin da aka yi tsakanin shugabannin kasashen Koriyan guda biyu wadda ya shiga tarihi. A Rasha, ‘yan sandan kasar sun saki sanannen shugaban ‘yan hamayyar kasar Alexei Navalny tare da ɗaruruwan magoya bayansa da suka tsare. Jiya Asabar ko kuma mu ce ranar Asabar aka kama su lokacin da suka shiga zanga-zangar da aka yi a Moscow da wasu biranen kasar 90 kan bikin rantsar da Vladimir Putin domin fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban kasar Rasha. Navalny ya faɗa ta shafinsa na Twitter cewa an sako shi da safiyar jiya Lahadi. ‘Yan mintoci da isassa dandalin zanga-zangar a ranar Asabar, ‘yan sanda suka kama Navalny tare da wani amininsa Nikolai Yaskin. ‘Yan sanda ɗauke da kula kai da waɗanda suke sanye da kayan sarki kawai suka yi ta kutsawa cikin gungun ‘yan zanga-zangar, galibinsu matasa ‘yan ƙasar Rashan, suna ta kama su. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Akalla sojojin kasar Kenya bakwai ne aka kashe, wasu biyu kuma suka samu munanan raunuka bayan da wata nakiya da aka auna kan motar sojojin ta tashi kusa da wani kauyen da ake kira Dobli dake kusa da kan iyakar kasar da Kenya, kamar yadda shedun gani da ido da jami'an gwamnati suka fada. Wani jami'in sojojin Somalia wanda baya so ambaci sunansa ya ce a idansa ya ga gawarkin sojojin Kenya bakwai, wasu biyu kuma sun samu munanan raunuka sakamakon fashewar. Jami'in ya ce nakiyar ta raba motar gida biyu ta kashe sojojin nan take. Kungiya ta Al-Shabab ta yi kirarin sojojin Kenya 15 ta kashe a wannan harin. An kasa samun sojojin Kenya domin samun martanin su. Wani ban mai karfin gaskiya ta shi a wani masallaci da ake amfani da shi a zaman wurin rijistar masu zabe a kudancin Afghanistan ya kashe akalla masallata 17 tare da raunata wasu 33. An kai hari ne sa'o'i bayan da wasu ƴan bindiga da ba san ko su wanene bane suka sace wani wasu injiniyoyi 7 galibin su ƴan kasar India. Masallacin da aka kai wa harin yana lardin Khost ne dake kan iyaka da Pakistan. Baturin ƴan sanda Lardin ya tabbatar wa muryar Amurka adadin waɗanda harin ya halaka, ya ƙara da cewa sai ta yi yawan waɗanda harin ya ritsa da su ya ƙaru. Nan da nan dai babu wanda ya fite dauki alhakin kai wannan hari, har ma kungiyar Taliban ta fito ta ce ba ta da hannu a wannan aika-aika. A halin da ake ciki kuma minista mai kula da harkokin cikin gida a Pakistan Ahsan Iqbal ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin yi masa kisan gilla a tsakiyar Lardin Punjab a ranar Asabar. Yan sanda sun tabbatar da an kai masa harin. An harbi Iqbal har sau biyu lokacin da yake kokarin shiga motarsa bayan da ya halarci wani taro a garinsu da ake kira Narowal. Tarzoma ta barke kwanaki biyu a jere a yankin Kashmir na India, inda mutane 10 suka halaka, 5 ƴan tawaye, 5 kuma farar hula. A yankin tsaunukan da ake kira Himalayan, wasu kuma fiye da 24 suka jikkata yayin da suke zanga-zangar nuna kyamar India. Yan sanda suka ce wani jigo a kungiyar mayakan sa kai da ake kira Hizbul Mujahidin yana wato ɗaya daga cikin kungiyoyi da ke yakin ganin Kashmir ta samu ƴancin gashin kai, shi ma ya sheka lahira a wata musayar wuta da jami'an tsaro.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun kissan da aka yi wa mutanen garin Goska a cikin karamar hukumar Birnin Gwari, inda aka kashe mutane 50 kuma ba mamaki aka ce adadin ya karu, kamar yadda Isa Lawal Ikare ke cewa a cikin wannan rahoton.
Masarautar Birnin Gwarin ta ce yanzu mutanen da aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya sun wuce mutum 50. Mai martaba sarkin Birnin Gwari Malam Zubair Jibrin Mai Gwari na biyu yayi karin haske game da wannan hari da ƴan bindigan suka kai.
Muna ƙara ba mu hakuri, muna mukan mu ta'aziyya, wannan abu da aka yi mana Allah ya saka mana, kuma muna kira ga duk kowa da kuna musamman ƴan sa kai da suka zo sauran jama'a da suka taru a nan fada mu ga gawawwaki na mutum 33 mun 34 an kawo su za a kai su doka a musu jana'iza. Akwai wasu wanda aka yi ƴan uwansu daban-daban sun yi wasu 5 su 10 a ƙauyuka da aka abubuwan da suke kusa da wurin. Duka yanzu akwai mutane 58 da muka tabbatar an kashe su, amma akwai kuma wasu mutane da suka ɓace da ba gan su ba, muna ji zuwa gobe za mu san kuma idan akwai wani karuwa. Amma dai har yanzu mutum 58 ne muka kida wanda aka yi musu jana'iza, Allah ya kansu ya gafarta musu. To ina san kowa ya kwantar da hankalinsa, domin hukumomi suna nan suna ƙoƙarin su, kuma muna dogara ga Allah shi zai mana komi.
Wani ganau da ke cikin mutanen farko-farko da suka kai ɗaukin ganin abin da ya faru a garin na Goska ya ce an ƙone garin ƙurmus.
Mun je mu Goska har can bakin rafin da aka yi faɗan. To an gangara ƙasa, akwai ainihin wata rafi can inda su barayin suka je suka tsatsaya, ko lokacin da muka je suna cikin rafin. An ƙone ta sani kuma ga mutane nan waɗanda aka kashe, waɗansu sai dai ma dai Allah kai mu dai a ƙara da jibo su cikin dare. Saboda nan kan sun kan hanyar kuida za su rinka damuwa da su dawo, ke yanzu suka da a mashin. Duk inda ka gama shin a ƙasa to an kashe mishi, duk inda ka gama shin a ƙasa an kashe mishi. Masu ƙona garin kuma daban, su kuma da suke bin wanda suke bin mutane kuma a babura kuma daban. Sun mutum su harbe shi, wani ma da gani za ta harbe shi, in ya zuci zai zuci zai zuci zai zuci. Ba mu dai baro garin bakatai sai da muka ce ba za mu iya wutuwa ba sai mun ce kowa da kowa ya baro garin.
To kowane mataki jami'an tsaro a jihar Kaduna suka ɗauka game da wannan hari da aka kai garin Goskan ƙaramar hukumar Birnin Gwarin ASP Aliyu Mukhtar shine mai magana da yawu rundunar ƴan sanda a jihar Kaduna.
To abin da ke ciki yanzu lalle wannan abin ya faru, sannan kuma commissioner ƴan sanda da kanshi da kuma GOC da commanders na mobile da nake magana duka suna wancan, domin dai a tabbatar da cewa wannan masu aikatan laifuka an kama su, sannan kuma wannan abu ya kawo ƙarshe. Muna nan muna ta kokari mu san mutanen da suka rasa rayukan nasu da kuma wanda suka jikkata, amma gaskiya a yanzu ba nake cewa ga ainihin mutanen da suka rasa rayukan su ba.
Shi ma dai gwamna Malam Nasiru Ahmad Rufa'in jihar Kaduna ya fitar da wata sanarwa yana alawadare da waɗannan harare, inda ya tabbatar da al'umar birnin Gwarin cewa gwamnati ta riga ta gama dukkanin shirye-shirye na girke bataliyar sojoji a wannan yanki da nufin kawo ƙarshen yawan hare-haren da ake samu a yankin na birnin Gwari. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To daga jihar Kaduna, birnin Gwarin jihar Kaduna sai Kano, inda kungiyar lauyoyi na jihar ta ce za ta ba da gudunmuwar ta wurin yaƙi da miyagun masu tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gangamin lauyoyin akan ababen sanya maye na zuwa ne mako guda bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta shigar da magungunan da ke ɗauke da sinadarin codeine zuwa cikin ƙasar, musamman ma magungunan tari. Attorney General kuma kwamishinan shari'a na jihar Kano Barista Ibrahim Mukhtar ya ce gwamnatin jihar Kano za ta kafa hukumar daƙile ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kayayyakin sanya maye a jihar.
Za ta ringa yin bincike, za ta ringa tara bayanai, sannan tana fitar da wato hanyoyin da za a maganta masifa. Kuma duk wanda suke da ruwa da tsaki za mu gayyace su taro wanda za su ba da gudunmawa wajen fitar da wannan doka. Hukumar NDLA hukuma ce ta gwamnatin tarayya, yawan ma'aikatansu da kayan aikin da suke da shi ba zai iya gama buƙatar jihar Kano ba, jihar da take da wajen mutum miliyan 10. Idan aka yi wannan hukuma za ta tallafa wa NDLA, kuma za mu bambance wajen da NDLA suke aiki ba dokarsu inda ba ta kama ba, mu kuma za mu kama, sannan kuma za mu yi aiki tare da su, tunda abu ɗaya ne su ma da suka zo jihar suke yi wa aiki.
Alhaji Hamza Umar da ke zaman kwamandan reshen jihar Kano na hukumar NDLA mai yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi na ƙasa ya bayyana gamsuwa kan yadda lauyoyin suka shiga cikin al'amuran yaƙi da ababen sanya maye a tsakanin al'umma.
Mun ji daɗin shigowar su sosai, kamar yadda ƙungiyar ta lauyoyi ta yi, in sauran za su yi za mu so. Dalili a nuna dai kowa na ƙyamar wannan annoba da ta dame mu, saboda haka muna kira ga duk sauran ƙungiyoyi ko na ina ne ko na iri ne su fito su gangami irin wannan.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka daɗe ana zargin lauyoyin da ƙoƙarin ba da kariya ga dillalan safarar miyagun ƙwayoyi a lokuta daban-daban a Najeriya. To amma Barista Sa'id Muhammad Tijinwala ya ce
haka ne, amma tsarin mulki kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kowa ya sani shine ya bada dama cewa in dai ana tuhumar mutum zargin sa ake, kuma lawyer yakan zo ya tabbatar cewa in zargin haka yake to a masa adalci, ba wai muna mara musu baya bane akan a ci gaba da wannan. Yanzu kamar yadda ka ji an tattauna kuma an fito da matakan da za a dauka don dakile amfani da wannan miyagun ƙwayoyi da ake fama da su a jihar Kano da arewa gaba ɗaya.
Batun ƙarfafa dokokin hukunta masu safara da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye na daga cikin ƙudurorin da aka cimma a yayin taron masu ruwa da tsaki a nan Kano da ofishin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya shirya a watan Disambar bara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A can jamhuriyar Nijar ko mahukuntan ƙasar ne suka ce za su sa kafan wando ɗaya da dillalan ƙwayoyi a cikin ƙasar. Ga tattaunawar da ministan lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara da Sulaimun Barma, inda yake Sulaimun Barma bayani kamar haka.
Inspector yau kaga mun ɗauke su da yawa, can da ka san ana ba kowa da kowa kamar authorization na kawo magani lasisi, yanzu wannan an tsaida shi. Yau in kaga mutum ya shigo da magani bisa hanya ta kwarai, wannan mutunan ma'aikacin magani ne, kuma central ce wadda adda takardu amintattu
ban ce ma maganin ba ya shigowa ba, akwai masu ɗaukar gajerar hanya, masu sata hanya shigo da wannan magani. In an kama su wannan magani, amshi shi ake yi, fiska baya cikin ka'ida, ba aikin su bane.
Ya za a iya cin nasarar wannan yaki bisa la'akari da cewa akwai kamfanonin da ke da izini amintattu waɗanda ka iya baiwa wasu nasu takardun lasisin domin su
yi magani? To duk wata central wadda adda takardu ko tana cikin ka'ida, an ka ba takarda don ta yi ta ɗauko magani, an ka samu wannan magani ko wannan takarda ga wani ɗan kasuwa, za a yi ma wannan ɗan kasuwa hukunci, ita ma a yi mata hukunci. Yanzu haka zancen da muke ce maka, gwamnati ya ɗauki wani ƙuduri na kowane fanni, yau an yi mishi abin da ake ce ma order wanda zai kula. In ka ɗauki order na doktorori wanda zai kula da aikin su wanda ya kamata su yi shi, in ka ɗauki order na farmasi zai kula da aiki na magani, kenan da an samu kuskure mu za mu kiran wannan order. Kuma an ba shi umarni ya taya bincika ya tona mai asiri.
Akwai wani hukuncin da ka iya hawan irin waɗanda aka kama da irin waɗannan laifuka?
Duk wani wanda zai shigowa da magani ba bisa ya ta kware ba, mu za mu kamo wannan mutunan a yi mai hukunci. Ai, kaji shekaran jiya ƙasar Benin da an ka yi waɗanda ke kawo magani grossist ne ma da sun ka kawo maganin na jabo, kaga an yi musu hukunci. Akwai maguda da ya cire da cikin ƙasar, ya cire, yanzu ana ta neman shi, kuma duk inda yake sai an nemo shi. To mu ma wannan matakka ne mun ka ɗauka, duk wani wanda ya shigo da maganin na jabo har mun ka kama shi, in ɗan ƙasar Niger ne za a yi mai hukuncin ƙasar ne. In ya samu ya cire an ka jiyo inda yake, kamar wanga ɗan ƙasa nan makwabcin mu da mun ka samu takardun shi, mun ka bi shi har mun ka samu inda yake, kaga mun ka bi cancan an ka mai hukunci cikin ƙasar su. Yanzu haka yana gidan kasu.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da Malam Aminu Inuwa, wanda aka sare ɗansa da manjagara aka kuma lahanta shi, shine yadda alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar da cewa ba su yi masa adalci ba, ganin cewa duk shaidun da ya gabatarwa kotu na kuɗaɗen da ya kashe da walhalan da har yanzu yake fama da su sanadiyar shanyewar rabin jikin ɗansa. A makon da ya gabata muka kammala jin ƙorafin Malam Aminu Inuwa, inda muka yi alƙawarin tuntuɓar ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano domin jin martaninsu kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansu da yi. A yau za ku ji daga bakin kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim. Suna Nasir Fili Hashin Gumel.
Wato ai kusan ma in ce alƙalai adalci ma aka yi masa, domin wannan ƙara ce aka kawo ta criminal, wato ƙara ta laifi daga gurin 'yan sanda aka kawo kotu. Saboda haka bayan duba da dukkan shaidu da aka yi, kotun farko ta tabbatar da cewar wanda ake tuhuma da wannan laifi ya aikata wannan laifi, har ma kotu ta yi masa hukunci, sannan har ta tilasta masa ko kuma ta aza masa biyan ramko akan wannan ainihin ƙara da aka kawo gaban kotu. Daga nan shi kuma sai bai gamsu da wannan hukunci da aka yi ba, ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun da take Upper Sharia Court. Upper Sharia Court ita ma da ta je ta yi duba ta yi nata nazarin, sai ta tabbatar da wancan hukunci da aka yi a kotun ƙasa. Wannan shi ne abin da aka yi a kotu. Amma ina ganin cewar ai adalci ne ma na kotu ya wannan mutum ya samu, domin wannan mutum da yake zarginsa ko kuma yake zargin ya illatar da ɗansa, kotu ta tabbatar da cewa eh da gaskiya illatar da ɗan nasa, har ma kotu ta yi masa hukunci horo ko kuma ince ta yi masa hukunci ta mintsine shi, ma'ana ta yi masa ɗauri ba tare da zaɓin tara ba, sannan kuma ta zo ta yi masa hukuncin biyan ranko ainihin expenses da ya kashe da kuɗaɗen magani na wahalar da ya sha. Saboda haka wannan shi ne abin da kotu ta yi, kuma babu adalcin da ya wuce irin wannan abin da kotu ta yi masa. Illa iyaka shi ne ya kamata ya sani, kuma sauran mutane ma su sani, kara kala biyu ce, akwai kara ta neman haƙƙi, akwai kuma kara ta laifi. Wannan da aka kawo shi gaban wannan kotu, aka yi wannan hukunci, an kawo shi ne a doran kara ta laifi, akan haka ne kuma kotu ta yi masa hukunci. Saboda haka har yanzu yana da wata dama wanda zai iya zuwa ya shigar da kara kuma ta neman haƙƙi, ko kuma in ce ta neman diya ainihin ɗansa da aka illata masa har aka raba shi da wata gaba ta jikinsa sakamakon abin da aka riga aka aikata masa. Wannan dama ce wanda yana da cikakkiyar wannan dama da zai je yi. Idan kuma ya yi wannan hukuncin da aka yi, wanda ma da bai yarda da shi ba har ya ɗaukaka kara aka sake tabbatar da shi, to kila ma wannan hukuncin shi zai taimake shi wajen tabbatar da wancan laifin, ko kuma waccan karar da zai shigar ta neman diya. Wannan hukuncin da kotun
da shi zai yi amfani,
saboda kotu ta tabbatar da laifin akan wanda ake tuhuma. Saboda haka kaga hujja ce mai ƙarfi. Saboda haka shi kuma neman diya yake, ko kuma a'a yana neman diya ta ainihin ɗansa, zai samu ainihin sahalewar kotu.
Amma shi bayanin da yake waccan walawala da alƙalanku suka rinƙa yi masa kuma saboda sanayyar su da abokin aiki.
Haka wato duk wata walawala ai ta riga ta ƙare. Yau da aka yi walawalar kamar yadda yake faɗa, in har an yi ta da a ce bai a samu hukunci ba, to kaga da awatarsa za ta tabbata. Amma tunda an yi hukunci, kuma hukuncin nan shi ya fi barin ma'ana, shi aka mara wa baya wannan hukuncin da aka yi, so kaga shi ne yake da nasara. Ina faɗa kotu da shaida take amfani, duk abin da yake ainihin jita-jita ne, to she kotu ba ta amfa ba.
Ko amma ya ce ya kashe wajen sama da miliyan guda, ƙarshe kotu ta zo ta ce a bashi naira 350,000 kawai.
To rasitan da ya gabatar a gaban kotu rasitai ne, kamar yadda ainihin record ɗin nan ya nuna, iya rasitan naira 500,000 da ƴan kai, haka rasitan suka nuna. Saboda haka a kansu ne ita kuma kotu ta doga, saboda duk abin da zaka kashe idan babu wata hujja ko kuma wata shaida ta nuni, to kotu ba za ta yi la'akari da shi ba. Kullum muna faɗa cewar kotu ba ta amfani sai da shaida.
Kenan dai kun tafi akan cewa ku alƙalanku daidai suka yi wancan tsari da aka yi na walawala, wato haka ya kamata ya zama kenan?
Ba haka ya kamata ya zama ba, idan har an yi shi ba haka ya kamata ya zama ba.
To idan haka ne yanzu wannan mataki za ku ɗauka?
Mataki ɗaya ne shi hukunci, duk rashin kyan hukunci, duk rashin adalcin da aka yi, aka yi hukunci, to sunansa fa hukunci. Babu kuma abin da zai warware shi sai dai kotun da take sama ta ɗaukaka ƙara. Saboda haka tunda an riga an yi shi, da tun kafin a yi hukunci ya shigar da ƙorafi, ko kuma ya zo gurinmu ya shigar da ƙorafinsa, mun sanar da gurare da yawa da za ka je ka kai kukanka idan an yi maka ba daidai ba, ko kuma ka karanci cewar tafiyar shari'ar da ake maka akwai tasgaro a cikinta, to sai ka mun faɗi wuraren da za ka garzo a guje ka zo ka kawo kukanka. Domin kar ka manta, ita fa kotu gatan kowa ce, ita ce gatan marar gata.
To yanzu ga abu da ya bayyana kenan, ku ba ku da wani tsari da za ku bibi wannan al'amari dan a tufka hanci, misali waɗancan alƙalai da ake yake tunanin cewa sun masa ba daidai ba, sun masa walawala, a hukumance ku ku ɗau mataki saboda a tufka hanci nan gaba?
Ai hukumance ɗaya ne ina faɗa maka, tunda an riga an tsaida hukunci, an zarta an yi hukunci, to babu wani abin da za a iya yi sai dai kuma a kiyaye gaba.
Ba ku da tsari na a ladabtar da mutum, misali in ta tabbata alƙali yana yin yanke hukunci ko yayi shari'a bisa sanayya kamar yadda shi yanzu yake ikirari cewa wani rijistara ne yake da sha'awa akan wannan tsari, kuma harka ta faru?
Wani rijistara ko wani ma'aikacin kotu ba shi da damar ainihin ya saka kansa cikin wata shari'a da ake gudanarwa a gaban ko dai kotun da yake, ko kuma ba kotun da yake ba. Wannan ya saba wa ka'idar aiki ba daidai bane. In kuma har an yi, idan kana da korafi, to ka gabatar da hujjojinka, ka zo ka gabatar. Muna da hukuma da take tsayayyar hukuma, ma'ana wanda take ladabtar da duk wani ma'aikacin shari'a, abin da ya kama daga kan alƙali zuwa kan masinja. Wannan hukuma tana nan daram, duk wanda yake da korafi akan wata shari'a da yake ganin ainihin an yi masa ko kuma ana yi masa ba daidai ba, to kai tsaye zai iya zuwa ji ya kai kukansa ga wannan hukuma, kuma ina tabbatar maka za a ɗauki duk matakin da ya dace.
To yanzu misali ya ambata korafinsa dangane da wannan batu, kuma gashi kun ji kenan za a sa ran za ku ɗau mataki ku bincika don bin abin da ya kamata a yi?
Wannan kamar abin da ya faɗa, za mu tsaya mu bincika mu tabbatar da abubuwan da yake faɗa ɗin nan haka suke, so za mu riga mu tabbatar. Amma abin da nake kira gare shi shine har yanzu yana da wata damar, tunda an riga dai an yi hukuncin nan. Hanya biyu ne, ko dai ya sake ɗaukaka ƙara akan shi ainihin hukuncin wannan, tunda wannan kara ce ta laifi ina faɗa maka akai hukuncin akan ta ko kuma har yanzu ga wata kafa da zan bashi akwai tunda zai iya zuwa ya nemi diya na ainihin dan sa da aka illatar har kotu ta same shi da cewon ya riga ya aikata laifin nan zai iya zuwa shigar da kara ta civil wato ta neman diya kuma kamar yadda yake faɗa cewar ba shi da gata ko kuma ba shi da karfi ba shakka hakika shari'a ita ce gatan kowa kuma duk wanda aka zalunce shi shine gurin da mutun zai zo dan a share masa hawayensa kuma haka zalika akwai lauyoyi da suke masu zaman kansu da kuma waɗansu ma irin NGOs din nan da suke taimakawa ba su kawo taimako na shari'a wanda na tabbatar da cewar koda su ya nema ko kuma muna kira gare shi ya zo mu za mu gaya mar irin yanda zai bi ya je samu waɗannan mutane kuma su kawo masa agaji a taimake shi a saka shi a layin da ya kamata domin a kwata masa hakkinsa
ɗaya daga cikin batutuwan da ya nuni a kansu shine cewa akwai bukatar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a kotunan ku kuma ake zargin alƙalan ku ko kuma ma'aikatan kotunan ku da katsalandan a harkar shari'a din nan kaman ba kwa yin komai kuma lafazan kama sun nuna ba abin da za ku iya yi yanzu
wato ba kamar ba a komai bane yau da zamu baje maka ainihin daga lokacin ina faɗa maka wannan hukuma da take ladabtar da ma'aikatan shari'a a cikin jihar Kano din nan an riga an ladabtar da an samu alƙali da laifi an sallame shi daga aiki an samu magatakarda da laifi an sallame shi daga aiki an samu akawun kotu da laifi zuwa masinji an sallame su daga aiki duk daga kan wani abu wanda ya shafi ainihin rashin aikata misconduct kenan a dunkule saboda haka a tsaye muke kuma mai girma mukaddashin jojin jihar Kano da mai girma Grand Kadi na jihar Kano a tsaye suke wajen ganin cewar duk wanda ya aikata ba daidai ba a cikin alƙalai a dauki matakin ladabtarwa a kansa
yanzu a ƙarshe za a iya cewa wannan korafi na Alhaji Aminu da ya akan alƙalan kotunan ƴan alluna da na kotun kofar kudi za mu iya cewa yanzu za ku bibi wannan al'amari kuma ku ga wa duniya abinda kuka yi na daukar mataki dan watakila akwai da darasi
wannan ina sanar da shi Alhaji Aminu cewa ya garzo ya zo harabar babbar kotun jihar Kano domin gabatar da korafinsa a rubuce kuma ina masa albishir da cewa tabbas za a dauki mataki wanda shi zai zo ya gaya wa duniya yana dariya cikin farin ciki
za ku dauki mataki akan su kenan
za mu dauki mataki
har shi wancan mutun da ake cewa mijinyar wannan yaro da ya sara kenan shi ma za ku lalbo shi
shine nake faɗa maka yazo ya kawo korafinsa da hujjojinsa a rubuce to mu kuma za mu dauki mataki kuma dukkan matakin da muka dauka za mu sanar da duniya
kakakin kotunan jihar Kano kenan Baba Jibo Ibrahim a tattaunawarsa da Mahmud Ibrahim Bari to Malam Aminu sai ka garza ya haraba babban kotun jihar Kano dan ka gabatar da korafinka za mu sake waiwayar wannan batu da zaran mun samu sakamakon abin da ya faru a babbar kotun yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
to a gaida Sarfilu yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya hukumomin Amurka a Washington za su yi da na sani. A jawabi da ya yi da talabijin Shugaba Rouhani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniyar ba da Juma'a ba za ta yi cizon yatsa irin wadda ba ta taɓa yi ko gani ba a tarihi. Nan ba da Juma'a ba shugaban Amurka ke da lokaci zuwa shabi ga wannan wata ya yanke shawara ko ya ci gaba da mutunta yarjejeniyar ko kuma ya janye Amurka daga cikinta. Ita ko Koriya ta rayuwa gargaɗi take wa Amurkan kada ta ɗauki sassaucinta na neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro. Ta faɗi haka ne a daidai lokacin da shugaban na Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta arewa suke haramar yin taron koli irinsa na farko tsakanin ƙasashen biyu. Wani jami'in Koriya ta arewa yana nuni da ikirarin da Amurka take cewa ai matsin lamba da kuma takunkumi su ne suka tilasta Koriya ta arewa ta nemi a yi shawarwari.
To mahadalla yanzu kuma da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin. Amma kafin mu tashi bari mu taya Malam Zailani Liman Hong da uwar gidansa Malama Bara'atu Munna auren ƴaƴansu Mudassir da amaryarsa wanda aka ɗaura ranar Alhamis sai kuma Karima da angonta Bashir wanda aka ɗaura ranar Juma'a. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taimaka mu gabatar da shirin sai Chubahiro Jiyotone da ya bada umarni da injiniyanmu John Ellison ni Ladan Ibrahim ke cewa. Sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.